This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan rana, Juma'a 20 ga watan Disamban 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Sarfilu da kanin labaran.
Yau Juma'a, manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin Biden suna birnin Damascus domin gana da sabbin hukumomin Siriya ƙarƙashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham HTS. Kudirin kasafin kudin gwamnati da Donald Trump ke goya baya ya gaza a majalisar wakilan Amurka jiya Alhamis, yayin da dimbin 'yan jam'iyyar Republican suka bijirewa zaɓen shugaban ƙasar. Haka kuma ra'ayi cewa jami'ai sun ce harin da makami mai linzami da Rasha ta kai kan ke babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe aƙalla mutum guda tare da jikkata wasu tara.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanni kuma, za a ji cewa sojojin Nijar sun fito da wani sabon salo a fagen yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Ko yaya 'yan ƙasar suke kallon wannan sabon salon?
Nijar yanzu alhamdulillahi sojojinmu Allah ya ba su ƙwarin gwiwa, yanzu su ne ke bi da 'yan ta'adda. Su kuma 'yan ta'adda a kan ana kama su, ana kai musu farmaki akai-akai, sai suna ganin kamar farhulla ta faɗa ma sojoji inda suke.
Sannan yayin da ake ci gaba da cece kuce a kan janye takardun mallakar ɗaruruwan filaye a babban birnin tarayyar Najeriya, wanda ministan Abuja ya san wike ya yi, wasu masana al'amuran shari'a sun bayyana cewa
duk abin da ya shafi fili ko ƙasa ta mallakawa jiha a matsayin cewa shi gwamnati ke da ikon sarrafa harkokin ƙasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa. Ta dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karɓe filin.
To za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sai kuma shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka da tashoshi ƙawayenta na ƙasashen Afirka. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta email. Amma yanzu za mu fara da jin halin da duniyar ta wuni. Sarfilu, gare ka.
Jama'a, assalamu alaikum. Da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Yau Juma'a, manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin Biden suna birnin Damascus domin gana da sabbin hukumomin Siriya ƙarƙashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham HTS. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ganawar farko ce kai tsaye tsakanin Washington da sabbin jami'an na Siriya. Babbar jami'ar diplomasiyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Barbara Lipp da jakadan shugaban ƙasa kan harkokin garkuwa da mutane Raja Cartons da kuma babban mai ba da shawara Daniel Rubenstein, wanda a yanzu ke da alhakin jagorantar aikin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Siriya ke yi, su ne jami'an diplomasiyyar da Amurka farko da suka je Damascus tun bayan da 'yan tawayen Siriya suka hamɓar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Ziyarar da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya ke buɗe hannayensu ga ƙungiyar HTS da shugabanta Ahmed al-Shara, tare da fara muhawara kan ko za a cire sunan ta'addanci ko a'a. Ziyarar tawagar ta Amurka ta biyo bayan tuntuɓar da ta yi da Faransa da Birtaniya kwanakin baya. Kudirin kasafin kudin gwamnati da Trump ke goyon baya ya gaza a majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis, yayin da dimbin 'yan jam'iyyar Republican suka bijiro zaɓen shugaban ƙasar, lamarin da ya sa majalisar ba ta da wani cikakken shiri kan kaucewa rufewar gwamnati da ke ƙara kusantowa da ka iya kawo cikas ga tafiye-tafiyen Kirsimeti. Ƙuri'a da aka kaɗa ta fito fili ta bayyana kurakurai a cikin jam'iyyar Republican ta Trump da za ta iya sake bayyana a shekara mai zuwa, lokacin da suke da iko a fadar White House da kuma majalisun biyu. Trump ya tursasa 'yan majalisar dokokin ƙasar da su haɗa kai kafin ya hau karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, amma mambobin jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya sun ƙi amincewa da wani ƙunshin da zai ƙara kashe kuɗaɗe da share fagen shirin da zai ƙara bashin ƙasa da ya kai tiriliyan 36 na gwamnatin tarayya. Jama'ai sun ce harin makamin mai linzami da Rasha ta kai kan kibban birnin kasar Ukraine ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu tara. Moscow ta yi ikirarin cewa tana mayar da martani ne ga harin da Ukraine ta kai akan Rasha ta hanyar amfani da makaman da Amurka ta kera. Akalla an ji karar tashin mamai uku a Kyiv jim kadan kafin fitowar rana a yau Juma'a. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun kakkaɓo wasu makami masu linzami masu cin gajeren zango guda biyar na Iskander da aka harba a birnin. Jami'ai sun ce tarkacen makami mai linzamin da ya faɗo ya yi ɓarna tare da tayar da gobara a yankuna uku. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce harin na mayar da martani ne ga harin makami mai linzami da Ukraine ta kai a yankin Rostov na kan iyakar Rasha kwanaki biyu da suka gabata. An ce harin ya yi amfani da makamai masu linzami shida irin Amurka da kuma makaman roka guda hudu na Storm Shadow da Birtaniya ta samar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin Sarfilu ya karanto sauran labaran, za mu nufi jamhuriyar Nijar don kawo muku rahotonmu na farko. Mai cewa yayin da yau sojojin Nijar sun bijiro da sabbin dabarun yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke yunkurin ci gaba da addabar al'ummomi a ƙasar, lamarin da ya ja hankalin masana lamuran tsaro. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A jamhuriyar Nijar dai a baya-bayan nan sojojin ƙasar ne suka canza salo da masu dabarun yaƙi, inda suke farautar 'yan ta'adda ba dare ba rana a gari ko kuma a dazuka, maimakon zama cikin shirin kariya a barikokinsu ko a kan iyakokin ƙasar, abinda ya kawo sauƙin har-hare ba kamar inda an kai to ba. Shin me ne yasa askarawan na jamhuriyar Nijar hitowa da wannan salon? Wannan ita ce tambayar da na yi wa wani ɗan jarida masanin lamuran tsaro.
Sunana Ismail Isufu, ni ɗan jarida ne a nan birnin Kwanni. Canjin da aka samu a bangaren sojojin Nijar shine da suna a barikin soji sai jira sai an kai hari su mai da martani su take nan biyar shiga wajen mai da martani. Yanzu bamban da canda sun samu kayan yaki na zamani kamar irin su drone da satellite da sauransu. Yanzu su da kansu ke zuwa neman 'yan ta'addan, ba sai sun jira an ce an kai hari ba, sannan kenan su da kansu ke shiga lungu-lungu sako-sako suna neman ainihin 'yan ta'addan da jira suke yi. Kenan ina zai samu dama ya zo ce ya yi maka barna. Shine kuma makasudin ma ragowar hare-haren da muka asaho da shi a wannan lokacin.
Sai dai 'yan kasar da ke gamsuwa da wannan matakin na ganin cewa wannan salon ne kan sa 'yan ta'addar abukawa bayan Allah da ba su san hawa ko sabka ba, inji Alhaji Hashimu Muhammadu.
Nijar yanzu alhamdulillahi sojojinmu Allah ya ba su ƙwarin gwiwa, yanzu su ne ke bida 'yan ta'adda. Su kuma 'yan ta'adda aka ana kama su ana kai musu faramaki a kai a kai, sai suna ganin kamar har hulla ta kwada ma sojoji inda suke. Alhali su soji yanzu kaya aiki gare su na hango inda makiyin kasa shike, sai su tarhara hulla su kashe hara hulla wanda bai ji bai gani ba.
Brigadier Habibu Kakkale mai ritaya ya yi mana bayanin dalilin da yasa sai a wannan lokacin ne rundunar sojojin kasar ta dauki wannan matakin.
Da sojan nan an samu su ligizami ne, ba a bar su ba su ta su aikinsu. To yanzu kuma su sun ɗauki suna da kaya, an ba su kaya. Mina hakan masu ba su rahoto to babu. Dama su ne gaba da rahoto su ce ga soja ga su ga su. Dama soji wace ke a bar su ta shi ma shi bai ɗo ba a iske shi ba. Kuma surtu lambobin nan da an ka bada. Lamba uku na fan na gendarmerie da na police da sai su azar kamar mutanen gari ne ga faɗa ma soja. A lokacin soja suna yawo ne patrol suka ko ina suna yawo ta kuma ga Victor Ayerian suna yi wallancan kuma na kama yan uwa na yes. Yanzu sun rasa inda za su yi.
A cewar Abbas ba wani tsohon jami'in gwamnati, ruwan wuta da sojojin sama da na ƙasa da haɗin guwar takwarorinsu na IAS ke wa 'yan ta'addar ne kawai mahita a wannan yakin da aka cilasta ƙasashen yankin Sahel.
Zama a ce wai a zamna a yi tattauna da 'yan ta'adda saboda a yi sulhu, wannan ba su taso ba ga jami'an tsaro ba su tattauna da ɗan terorist da 'yan ta'adda, sai dai in shi ya kawo kanshi. Yanayin insha Allah kuma wallahi idan mutane al'umma sun ba da goyon baya to za ka ga wannan abu an kawo ƙarshen shi insha Allah.
Wannan salon yakin ya sa an samu ragowar afkawa barikin sojoji da ma rage kaiwa mutanen gari hari ko da yake an ta'addar kan kai har harin sarik Kanoke tare da arcewa cikin hanzari don tsoron murtanin jami'an tsaro na sama da na ƙasa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Tun gaida na birnin Kwanni. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfilu da kashin labaran duniya na biyu.
Jam'iyyar kwamansanci mai mulki a China ta yi amfani da wani wakili a California wajen yin tasiri a siyasar jihar. Masu gabatar da ƙara na Amurka sun faɗi jiya Alhamis yayin da suke fitowa da tuhume-tuhume kan wani ɗan ƙasar China. Jami'an FBI sun kama Young Mike Sun, mai shekaru 64 a gidansa da ke Chilo Hill kusa da Los Angeles, bisa zargin cewa ya yi aiki a matsayin wakilin wata ƙasar waje yayin da yake shiga cikin siyasar cikin gida. Koken ya ce Sun ya zama manajan yakin neman zaben kuma maskusancin wani ɗan siyasa da ba a bayyana sunansa ba, wanda ya tsaya takara a zaben ƙananan hukumomi a shekarar 2022. A lokacin yakin neman zaben, ana zarginsa da haɗa baki da Chen Jun, wani ɗan ƙasar China da ake yanke masa hukuncin ɗaurin kurkuku a watan jiya, kan aiki a matsayin wakilin Beijing ba bisa ƙa'ida ba game da tsarin na ƙoƙarin tabbatar da an zaɓi wani ɗan siyasa. Kamawa da hukuntawa da Myanmar ta yi wasu masunta huɗu 'yan ƙasar Thailand a baya-bayan nan ya ƙara dagula zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan kudu maso gabashin Asiya, inda wasu manzarta suka shaida murya Amurka matakin na da nufin samun halacci da amincewa gabanin manyan tarukan gwamnati a Bangkok a cikin wannan mako. A farkon mako nan ne wata kotun Myanmar da ke Kautang ta yankewa wani mai jirgin ruwan kamun kifi ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, yayin da wasu masunta uku suka samu ɗaurin shekaru 4 a gidan yari. Hukuncin na zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar harkokin ƙasar Thailand ke ci gaba da tattaunawa don ganin an sako su, kuma yayin da ƙasar Myanmar ta fi ɗaukar hankalin manyan tarukan gwamnati a Bangkok. Titan Fodoxcrack, masanin kimiyyar siyasa a birnin Bangkok na jami'ar Kochlongkong, ya shaida murya Amurka cewa a bayyane yake cewa Myanmar na amfani da musuntan ne domin cimma muradinta.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu nufi Najeriya da mun kawo muku rahotonmu na gaba. Ƙasa da sa'o'i 48 da sanarwar karɓe wasu filaye 762 a unguwar Maitama a birnin tarayya Abuja bisa rashin biyan kuɗaɗen da doka ta ƙayyade ga mallakansu baya ga wato batun saba ƙa'ida wajen amfani da filayen. Masana shari'a sun tabbatar da cewa doka ta baiwa gwamnati damar ƙwace filaye a bisa wasu sharuɗa uku. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da ƙarin bayani.
Cikin filayen da aka kwace dai akwai na wasu da ke da kusanci da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato na gidauniyar Muhammadu Buhari, 'ya'yan cikinsa, kakakin majalisar wakilai, gwamnan jihar Kaduna da wasu fitattun 'yan majalisa da dai sauransu. Lamarin soke filayen dai ya jawo mahawara mai ƙarfi ne sakamakon yadda aka yi ta yayata cewa an kwace filin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, batun da mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu ya musanta.
To wannan fili da ake ta kaiwa da komowa kansa ba mallaki shugaba Muhammadu Buhari bane. Akwai wasu da suke kusa da shi suka kafa gidauniya da sunansa Muhammadu Buhari Foundation. Suna da goyon baya na mutane da dandama, su suka nemi wannan fili aka ba su. To su yayin da suka zo za su yi certificate na wannan fili, sai aka tsawwala musu wani irin kuɗi wanda yake ya wuce hankali, sai suka hakura ba su biya ba. Su muna ganin ko da gangan ma aka yi don a kwashe filin, shi yasa su dai ba su biya ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya mallaki fili guda ɗaya tun kan yawo mulki a Abuja. Sanda yana mulki an kawo takarda an ce ya cika da shi da ministocin sa Abbas Fili bai cika wannan takarda ba ya dawo da ita yace a shi yana da fili. To ɗan Muhammad Buhari abinda suka mallaka in dai mutun ya balaga ai ko a shari'a yana da iko ya mallaki dukiya ai ba za a tambayi mahaifin mutun akan abinda dan sa ya mallaka ba. Sai dai in akwai tambaya akan wannan fili to a je a tambaye su inda aka ga sunayen nan su sai bayani akan wannan.
Ko menene doka ta zayyana akan karbe filaye daga waɗanda suka mallake su a baya? Ga bayani daga bakin masanin shari'a.
Barista Hamza Nuhu dan tani ke magana. Akwai hanyoyi guda uku wadda ita Supreme Court ta zayyana wajen kwace filaye. Akwai case na CIL versus Attorney General of Federation 2021. Supreme Court ta zartar da abubuwa guda uku da gwamnati za ta iya kwace fili ko a jaha ko a birnin tarayya. Kin san nan minista shine a matsayin gwamna na birnin tarayya. Na farko duk abubuwan da ya shafi walwala ko jin daɗi ko buƙatun al'umma na jaha ko na birnin tarayya in dai akwai wani dalili kamar misali gina ko kaman asibiti ko makaranta for the benefit of mutane to za iya kwace fili. Na biyu kuma shine idan ya samu sabanin bin ka'idan doka. Na uku akwai irin mutun ya banzatar da filinsa misali akwai ka'ida da ake ba mutane shekaru da su iya zama a fili. Kin san a ka'idan doka duk gidaje ba ana ba su zama da zaka yi kaman a matsayin haya kake ko filin ka ne haya kake a wajen gwamnati.
Shi ma masanin kundin tsarin mulki kuma fitaccen lauya barista Magaji Mato Ibrahim mai mukamin SAN yayi karin bayani akan dokar da ke gudanar da kasa a Najeriya wato Land Use Act.
Akwai dokar da take gudanar da harkokin fili da kuma kasa a Najeriya wacce ake kira da Land Use Act wacce aka yi ta in 1978. A wannan dokar duk abin da ya shafi fili ko kasa ta mallakawa jaha a matsayin cewa shi gwamna yake da ikon sarrafa harkokin kasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa. Ita dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karbe filin a duk lokacin da aka tabbatar ko a cika ka'idodi da aka tsara ba. So wannan sashi na ɗaya shi ya ba shi damar mallakin harkokin gona sannan sashi na 28 ya ba shi dama ya karbe fili ko kuma a'a gwamnati tana da wani abu da za ta yi da zai amfani jama'a baki daya a maimakon a ce mutum daya shi zai amfana to gwamnati tana da ikon ta karbe wannan filin domin ta yi amfani da shi a bisa ka'ida. Kuma ita wannan dokar ta sarrafa harkokin kasa da filaye general doka ce wacce yake ta yi applying a dukkan Najeriya.
Duk kokarin ji ta bakin hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja wato FCTA akan ko za ta saurari koken wasu da suka ce kankanin wa'adin da aka iba musu ne sanadin gaza iya bin ka'ida ko biyan kudaden da aka kayyade a gwamnatanci a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ki mai hali dubu. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kamitoci 16:25-31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na Muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su.
Masu sauraron wannan shiri da nan gari wanda radiyon sashen Hausa na Muryar Amurka ya dauki nauyin kawo muku a kowane lokaci kamar haka. Wannan karin da muna kasar Jamhuriyar Kamaru ne anda muke dashi radio da ke Dunduwala wanda ta kama shi akan meta 9.9 gajeren zango. A ɗakin shirye-shiryen namu muna tare da Alhaji Ali Danas ne ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna na garin Edeya. Kuma gari ne wanda yake tazarar kilomita kusan 300 daga babban birnin tarayyar ƙasar Jamhuriyar Kamaru Yaounde, sannan kuma daga birnin cinikayyar ƙasar Kamaru Douala wannan gari na Edeya yana tazarar kilomita 60 ne kacal. Gari ne wanda ya karbi al'umma da dama musamman ta ɓangarori daban-daban wanda yake yaruka ne suka haɗu a wannan garin, amma kuma akwai ci gaba da zamantakewa wanda ake yi na yau da kullum. Alhaji Danas, barka da shigowa cikin wannan ɗaki namu na wannan shirye-shiryen mu a halin yanzu.
To salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu garba na mugodiya kwarai da gaske da gayyata nan da kai da kuma yanda zamu yi mu shirye-shirye akan wannan banni na dangari.
Dangari wanda ake cewa dangari akan ci gari ko inji Hausawa. Alayya da nas wannan gari na Edeya su wane ne suka kafa wannan gari na Edeya?
To a gaskiya dai zamu jibe tarihi kan ba wani wadansu wanda suka kafa wannan garin shi da mu ce muka Bakoko. Wato su ana kiran su Bakoko su ne kasan na asali su ma suna nan kaman dai ainihin mutanen kasan gajejerun mutane ne kaman pygmy kaman yanda da aka san cewa asali ɗan kasan Kamaru dama mutane ne gajejeru kaman dai sosai gajejeru da suke rayuwa a cikin jeji kuma rayuwarsu kwarai kuwa shina da farauta ne bantu kenan gaba ɗaya suke rayuwa da farauta da batsa. Da kuma aikin noma wani sa'in amma ba kowane lokaci ba.
To sauran kabilu daban-daban suka tsinci kansu wannan gari na Edeya.
To gaskiya kan wannan gari na Edeya kamar yanzu haka muna kiranta gari yayin da take a matsayinta na ƙauye wato an samu wani albarka ne da ya zo mana wato Jamusawa farkon shigowarsu Kamaru da suka bi ruwa shi suka fito ta Edeya suka fara fitowa ana kiran ruwan din Sanaga Maritim wanda garin din ma ya ɗauki sunan jihar kenan ake kiranta Department Sanaga Maritim. To Jamusawa da suka faru zuwa nan suka fara yadda zango in ka je ma za ka samu mulkin mallaka tun lokacin mulkin mallaka wato na tuna irin 1880 haka nan domin ake duba cewa a lokacin da Jamusawa suka har yanzu za ka iya samun cocin da suka kafa da kuma makarantar da suka fara kafawa ana kiran shi St. Pidis da kuma babban cocin Katolika da wani makabartansu man da suka bari a bakin ruwa da kuma gunkin Mariam da suka zo da shi daga wannan lokacin. To sun so su zama da wannan garin wato babban birni na ɓangarenmu nan na bakin ruwa lokacin to daga baya ne kuma har aka gangaro kuma suka dawo da wannan birnin ɗin Duwala. Amma kafin nan sun yi zama kwarai da gaske zaman tarayya da mutane da waɗannan 'yan ƙasan ɗin. Ma shi wannan kasancewan Jamusawa a wannan ƙasar ne suka zama da shi birni domin da ƙauye muke.
Wato idan na fahimta dai da wannan birni ne zai karɓi matsayin Duwala a sakamakon.
Kwarai da gaske wannan birni ya karɓa ma ya zauna tsawon wani lokaci. Ya zauna kamar tsawon shekaru 8 haka ko 10 domin kaga birnin Duwala a shekara 1888 ake so mu cewa lalle kuwa Turawan Jamusawa sun fara zuwa amma Jamusawa da kodansu da ake kiran su Portugal sune suka fara Portugal sune suka fara zuwa suka ba mu Kamaru sunan ta Mario dos Camaros to su man da suka koma suka kuma shi gangarawan da suka shi suka zauna ta gojen Guinea Equatorial shi sa Kamaru ta daɗe tana mai kudin cewa Guinea Equatorial za ta zama jiha daya na kasashen Kamaru har lokacin mulki ayu jama'a na tuna cewa don muna jihohi 7 ayu ya taba wani magana shi ko da ko ne ministan shi da ya taba magana yake ce muna tanadi mu kamar da jiha na 8 na Kamaru yayin da premier minister Guinea ya zo ayu ya cire shi aiki wallahi yace bai daidai ba abu ne da ake asirance shi kuma ya zo furta ya ga ma wannan mutum da ya takaice to kaga abu da ya dosa canjawa haka dai har ya kai da zuwan Jamusawa suka ma Edeya nan suka fara tsayawa gaskiya
wannan gari ne Edeya alaja da na wani irin kuraden shiga ne suke shiga har wannan gari ya kafu ya samu kuma suna na wannan Edeya.
A to sunan shi na Edeya kamar ya zo ne daga sunan 'yan ƙasar ɗin domin su ana kiransu Bakoko amma su kansu suka haɗu wato da Bakoko da Malimba da Yasuku in suka haɗu suna kiran a wato tarayyar waɗannan ƙabilu ana kiran su Adiye Adiye wannan tarayyar to kaga tarayyar ne ya ba da sunan Edeya ɗin domin da aka dame su kuma kowa ya ce mu Adiye ne.
Menene sana'an mutanen wannan gari na Edeya?
A gaskiya ka dauke su daki-daki zaka ga cewa Malimba sana'an su fatsa ne. Yasuku kama kifi kenan ko? Yasuku su ma suna daga cikin wasu kama kifin ne. To ka gani ba ɗannan kuma ba kokon asali sana'an su dai wato noma. Da noma da farauta su kuma yake su suna cikin daji suna noman abubuwa kamar rogo da Jamusawa ne suka kawo musu suna noman rogo suna noman kwakwa wato jan kwakwa na yi suna takawa su yi mai da shi su dusa sai da manja manja kwarai da gaske to kaga duyar waɗannan ayyukan da suka dosa yake na hannu ma muka zo muka samu wannan ayyukan ne ake yi wannan kasuwan ne aka fi suna da ranar kasuwansu wato ranar Asabar. Ranar Asabar ne za su fito daga ƙauyen su kafa kafa duk wani abin da ake da rogo daga gurka daga bambaron daga wani ne duk za ka zo ka samu daga garin kwaki dukkana za ka iya samu suna ɗan noman gyaɗa kaɗan kuma suna noman masara yayin da ake ruwa don ba za su iya noman masara a kowane lokaci ba garin ana ruwa da yawa don jeji ne dokan jeji kwarai da gaske. kuma bakin ruwa ne da kananan ruwa da suke bi suke tsaga a garukan din gaba daya.
A ra'ayina na to yanayin su na karban baki da suka shigo kasan yanzu suka samu karbuwa suka mamaye wannan gari na Edeya, musamman yanzu gashi ana samun kabilu daban-daban, Hausawa, Fulani, sauran kabilu dai waɗanda yanzu haka suke garin na Edeya, gashi har kuma kun kafa sarauta da sauran su kuma an samu karbuwa. Ya kuke zama da su yanzu?
To kaga tun so mi da nake ce garin ta tashi daga matsayin ƙauye ta zama gari har za a iya kiranta ma kaman birni. Wato mutane na da wani irin tafiya, a kowane lokaci aka ga cewa inda Turawa suka zo suka tsaya za ka ga cewa mutane na fitowa daga jeji daban-daban suna isa wannan waje. Mu kaman mu kakanninmu daga can sashin kaman Yoko suka fito, a Yoko kuma Jamusawa ma sun je sun zauna a can, har suka yi wani babban fursuna da ya yi suna a Yoko. Daga Yoko din za mu iya mu kasance masu bin Jamusawa da hamu iso birni Edeya da muka samu cewa sun kafa mazaunin su kwarai da gaskiya nan. Mu Hausawa muka zo kasuwanci ne, to kasuwanci waɗannan kuma masu zuwa sayan kaya mu ne muke sayan kaya daga gun Jamusawa wanda muke sayar ma yan ƙauye. To a hankali su ƙauyawa yan gari din wanda muka samu wato Adiye, Bakoko, Malimba, Yasuku da shauransu. To kasancewan Hausawa da kuma kasuwancin da ake kasa Hausawa suna da wani al'adarsu, suka zo kwaje shikenan sha nemi wanzami a nemi liman kuma a nemi sarki a naɗa shikenan abinda je sauran musu su nemi gujin kasuwa. To kasance zuwa Hausawa shi suka yi ɗan gujin kasuwa, wato gari shi zama kasuwa kaman kasuwa ne na ƙauyukan da suke wato kewayen shi, kuma da akwai babban al'umma da ake kiransu basa suna da yawa kwarai da gaske. Shi kasuwa ya kasance a nan ne a bakin ruwa, kuma gashi na Hausawa sun zo kuma sun karfafa kasuwan din, wato yanzu kuna samun kaya daban-daban. To wannan kasuwan din shi jawo mutane suka zo su ƙetarowa daga waɗansu garurukan kamar hadda daga garurukan kamar ƙasashen Ebolova, San Meliman nan duk dai aka samu mutane suka taso suka biyo ruwa, wani sa'in gogo suka biyo jeji suka iso dai wannan garin din domin ya zama babban kasuwa. Kafin dai Jamusawa su tashi waje sun yi abubuwa da yawa, daga cikin abin da Jamusawa suka yi suka bari za ka samu gadansu nan da suka yi da yake nan kaman kwari kaman baka suka yi shi, wato ana kiran shi pound lance, wato gada ne da aka jefa aka yi shi aka jefa shi da nan kaman baka tun zamanin Jamusawa. Zamanin Jamusawa ne gadan din har yanzu yana nan. To kaga da za ka samu cocin nan, za ka samu gadan, za ka samu makarantarsu da suka bari, za ka samu makafartansu ma da suka bari, kuma za ka samu gidan fursun da suka gina kasan Jamusawa da su da za ka gidan fursuna da kuma gidan shari'a.
To ya aka yi wannan birni na Edeya ya samu wani matsayi a ƙasa kawai musamman wajen kafa gudanar ruwa wanda yake a ƙasa kan mutum a bayan shi wajen ƙarfafa hasken wutar lantarki.
Bayan sun kafa makarantu su Jamusawa ɗaya abinda ya sababi ya kai sababi Jamusawa ne suka tashi daga cikin makarantu da suka kafa da kuma makarantu na zamar da yara matasa su zama da su malaman cocin ɗin gaba ɗaya. Wato ga Edeya na da wani lamba da yake da shi, wato Fulbiyan nan ya yi makaranta a Edeya domin lokacin makarantar shi ɗaya ne na ana kiran shi seminar na zaman abin nan a cikin Edeya. To Jamusawa sun ɗan jajiki da suka zo yaƙin duniya na farko tukuna ya farasa suka jajiki, aka zo aka yi yaƙin duniya na biyu shi aka ƙwace musu duk wani mallakar su da yake ƙasashen Afirka. Ba taɓa tambaya na akan asalin Edeya ba na farko kenan, kuma muna godiya kwarai da gaske, muna godiya kwarai da gaske.
Madalla Alhaji Aida na sha mun gode da wannan gudunmawa da ka bamu musamman a wannan shiri na dangari wanda gidan radio sashen Hausa na murya Amurka wanda ke can kafa a Washington DC gunduman Columbia yake kawo muku a kowane lokaci, kuma za ku iya tare mu a bangaren mu daban-daban musamman na Facebook ko YouTube namu, sannan kuma da Instagram da sauran bangarorin na yanan gizo-gizo. Da wannan ne ni Muhammad Awul Garba na feshin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani lokaci idan mai kowa mai koma ya kai mu.
Kare da Garba Awul da wannan shiri. Yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange Elwaya Wuri. Yace assalamu alaikum biyoyi Hausa, muna marhabin da rage farashin man fetur zuwa naira 899 da matatar man Dangote ta yi. Da fatar masu sayar da kayan masarufi za su bi sahu don talaka ya gani a ƙasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Musa Malam Indu Kazawai, Niger, tare da Sanusi Maɗatai da Garbu Kazawai da Ibrahim Manzuzo da Suraji Mainama Kazawai Niger suka ce a gaskiya kai hari kan ayarin motocin dakon kayan 'yan kasuwan Niger kalubale ne babba ga kungiyar AES da tattalin arzikin 'yan kasuwan Niger. Muna addu'ar Allah ya kawo mana kwanciyar hankali mai dorewa a wannan yanki.
To gaida Sarfilu, a gaida baban Amal. To wannan ne kuma muka kawo karshen shirin, saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya.